والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بأنك ينوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما رأيت مكسابة أتي قبل كراتمنا حديثا من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم wanda muke yi a cikin wannan littafi mai muhimmanci littafin da ake kira Umdatul Ahkami min Kalam Khairil Anam wanda fadilatu Sheikh Al-Imam Abu Muhammad Abdul Ghani ibn Abdul Wahid ibn Ali Al-Maqdisi Al-Jamma'ili Al-Hanbali ya rubuta rahimahullahu ta'ala ayau za mu ci gaba daga inda muka tsaya za mu shiga sabon babi kafin nan akwai wata takarda da aka rubuto amma na karanta na ga takardar neman addu'a ce akwai yaran da suka tafi ina jin ko wata mata ce ko wani mutum ne akwai yaran da ya tafi aikin neman aikin police shine yake nema suke nema a taimaka masa da addu'a waɗanda suka tafi neman police suna da yawa kuma abin slot ake bayarwa saboda Najeriya akwai gyara har yanzu amma wani idan ya yi addu'a ko aka yi addu'a in aka yi dace sai ka ga baya da Ubangida kuma ya samu ana samu jefi-jefi haka to idan alheri ne dai wannan yaron Allah ya sa ya samu in kuma ba alheri bane Allah ya canza masa da mafi alheri duk waɗanda suka je nema idan alheri ne Allah ta'ala ya ba su in ba alheri ba Allah ya canza musu da mafi alheri za mu shiga kitabun zaka littafin zaka duk da ba mu da kuɗi sai dama ake ilimi karanta ki ake yi ko da mutum bai da shi amma dai yana tsammani don yana daga cikin abin da mutum yake tsammani kafin ya bar duniya ya samu kuɗi komi yawan shekarunka baka dai bai tsammani ko ka yi ritaya gratuitinka bai fito ba baka dai bai tsammani Allah ta'ala ya ba mu kuɗi mai albarka domin kuɗin a samu kuɗi mai albarka ya fi talauci da haƙuri nesa ba kusa ba za a haɗa ba Allah ya taimake mu kusa akwai malaman da suka rubuta littafai a kan wanne ne fi muhimmanci talauci da haƙuri ko kuma kuɗi mai albarka suka yi ta debate suka yi ta tattauna a cikin littafansu amma mu mun zaɓi kuɗi mai albarka a kan talauci da haƙuri Allah ta'ala ya taimake mu. Kitabuz zakati wato littafin da zai yi bayani dangane da hukunce-hukuncen zakka kuma kowa ya sani zakka rukuni ne a cikin rukunan musulunci guda biyar daga tauhidi sai sallah daga sallah sai zakka sai ana ambaton azumi a mataki na hudu sannan kuma aikin haji a mataki na biyar kuma yadda suka zo a layi din nan to haka yake gwada muhimmancin su a addinance saboda wanda bai da tauhidi in ya ki ba da haɗin kai ga al'umman musulmi za a yaƙe shi wanda yake yin sallah idan aka nusar da shi yake nusuwa za a yaƙe shi wanda ya hana zakka idan aka yi masa wa'azi bai ɗauka ba za a yaƙe shi saboda hana zakka amma wanda bai yi azumi ba shi ba a yaƙansa sai dai a bar shi da Allahnsa amma da za su fito fili ire-iren waɗannan mutane da ba sa azumi to hukuma ba za ta bar su ba saboda gani gawa ne ya ishi wani tsoron Allah mutumin da yake zuwa aikin haji fallahu hasbuhu
don littafan fikihu abinda suke faɗa kenan. Allah ma kadai ya ishe shi. Saboda wanda yake zuwa aikin haji ba a tilasta shi. Wani zaka samu yana da kudi din, yana da dabbobi, yana da amfanin gona ko yana da dukiya da zai iya zuwa aikin haji amma sai ya noke ya gwada kaman bai da shi. Kaman bai da komai. Dama Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah ta'ala ya ce wanda ya kafirce sai bai faɗi sakamako ba. Wa man kafara man innan ashartiyya ce kuma damirun ne ya'udu 'alal aqil. Kafara fi'ilu madi ne da ya zo fi'ili mudari'i da zai zama majzum saboda sharadi ne, amma saboda ya zo fi'ilu madi dole ya zo da fatahansa. To kaga jawabinsa ba lalle ya zo kamar yadda aka saba gari ba. Shi yasa Allah ya ce wa man kafara fa inna allaha, wannan fa din nan mafi yawa cikin jumlolin larabci sukan zo indal jawab, kada mu sake hanya da yawa. Almuhim az-zakat, zakka rukuni ne daga cikin rukunan musulunci guda biyar. Ga hadisi na farko, hadisi na 180. An Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam li Muaz ibn Jabal hina ba'athahu ila al-Yaman innaka ta'ti qauman ahla kitab fa idha jitahum fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah fa inhum ata'u laka bidhalik fa'firhum أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه laisa bainaha wa bain Allah hijab. Wannan hadisi ya kunshi abubuwa da yawa. Babban dalilin kawo wannan hadisi a farko domin a tabbatar mana da cewa zakka, bayan da zakka rukuni ne daga cikin rukunan musulunci guda biyar, sannan kuma zakka ana karɓa ne daga mawadata a bada talakawa domin a rarrashe su. Su mawadata da Allah ta'ala ya ba su wadata, ba Allah ya ba su wadata ne saboda sun fi kowa shekaru ko kuma sun fi kowa ilimi ko sun fi kowa daurin gindi da exposure ko kuma sun fi kowa dabara ba ne. Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su wannan dukiya. To su kuma talakawa ko matalauta ba wai saboda ba su da wayo ba ne ko ba su da basira ba ne ko ba su da hankali ba ne ko ba su da shekaru ba ne ko ba su da gata a wajen Allah ba ne, shi ya sa ya ba su, ba su da komai, ba haka ba ne. Wani lokaci idan an ce mawadatan su bayar ba a farlanta musu ba, ba za su bayar ba. Shi ya sa Allah tabaraka wa ta'ala ya farlanta musu. Wani lokaci kuma za a ce mutum ya bayar sai ya kama gunaguni. Alhali kuma wallahu yarzuqu man yasha'u bighayri hisab, kamar yadda a can baya muka karkasa wallahu yaqbidu wa yabsutu wa idha qabada Allahu 'anil 'abdi fa innahu yakunu fi diqin wa shidda wa in basata Allahu lahu fa innahu yakunu fi madha zai kasance cikin me fi sa'atin, zai kasance a cikin yalwa. Saboda haka ya sa aka farlanta musu, su dai za su tashi su yi kazar-kazar, sai Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ba su riba, dukiya ta ringa hayayyafa. To idan dukiya tana hayayyafa, dabaran ɗan kasuwa ne ko wayonsa? Ai da ce ne. To shi ya sa aka ce in shekara ta yi ya dauke wani abu ya bayar, kamar yadda za mu gani abubuwan da ake ba da zakka a cikinsu. To don haka wannan hadisi na farko, hadisin Abdullahi ɗan Abbas ne, ƙani yake ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, hasali ma manzon Allah ya bar duniya Abdullahi ɗan Abbas yana shekara 13. shekara 13 kacal
a to wanda yake kwana a gidan annabi har yake hawan saman ɗakin matarsa ina jin kai ma da a can baya kai irin wannan gagara
ya alhan
kafin a hankara kawai sai a hango shi a can saman bishiya ko kuma ka gan shi a saman rumbu ya hau musamman ma rumbun gyaɗa domin ya kai shi ai ka ga karancin shekarunsa ne tunda yakan hau kan ɗakin matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai dai Allah ya sanya albarka a cikin rayuwarsa tunda nan baffan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kun san wani abin mamaki da baffan annabin da manzon Allah kusan tsara ne fa dun baffan sa ya girme shi da shekara 2 ne ko 3 kacal shi Abbas bin Abdul Muttalib ya girme annabi da shekara 2 ne ko 3 kacal shi ne yake da Abdullahi kuma yana daga cikin al-abadila a bangaren hadisi yana daga cikin al-abadila sannan yana daga cikin al-muktirina min ahadisi rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam masanin fassaran qur'ani ne saboda addu'an annabi kuma wanda ya fahimci hadisan annabi ne saboda addu'an annabi allahumma faqihhu fid din wa allimhu tawila don ko lokacin da za a zo za a je wajen yaki ya ce kai kai yaro kai yaro yayi masa addu'a har sau biyu ya ce koma kai yaro koma kai yaro ba za ka iya tsayawa a fagen daga ba Abdullahi dan Abbas shi ya ruwaito mana wannan hadisi kala ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce li mu'adh bin jabal ga mu'adh dan jabal yana daga cikin wakilai na al-aqaba mutumin madina ne amma su suka je har birnin makka suka yi yarjejeniya da annabi suka ce dawo birnin madina yana ciki sai dai Allah bai masa tsohon kwana ba bai dade ba mu'adh dan jabal Allah shi kara yadda da shi hina ba'athahu ila al-yaman lokacin da ya tura shi zuwa kasan yaman mutanen yaman sun karbi addinin Allah suna son a tura musu wakilai waɗanda za su dinga karantar da su sai annabi ya tura mutane guda biyu mutum na farko shine mu'adh dan jabal mutum na biyu kuma shine abu musa al-ash'ari saboda yaman tana da yawa ko a yanzu ma yaman tana da yawa amma saboda rigingimin nan karshe ba za su kare a ƙasa guda ɗaya ba ko shi shugaban ƙasansu na ƙarshe ai shi ya ƙoƙari ya haɗa ƙasan ƙarfi da yaji saboda wani lokaci shugabanci sai an yi amfani da ƙarfi shi ya haɗa su to yanzu yadda ake ta yaƙe-yaƙen nan su dawo kan ƙasa guda yana da wahala to a wajen lokaci suna da yawa kuma kusan su ne tushen larabawa domin ko larabawan da suka fito na ƙabilan jurhum waɗanda ake kiransu banu qahtan asalin larabawa kenan wanda ake kira al-arabul ariba ba al-arabul muta'riba ba al-arabul ariba sun fito ne daga ƙasan yemen lokacin da annabi ibrahim ya ɗauki hajar da ɗanta isma'il alaihi salam ya je ya ajiye su a bakka a lokacin bakka jeji ne ba alaman komai sai alaman ɗakin Allah shi ma wani tudu ne idan ruwa ya zo ya tsaya a gefe ya tsaya a gefe ya bar wajen gaki alaman tudu tunda dama an ce farko wanda suka fara gina ɗakin Allah su ne mala'iku kamar yadda kisasul anbiya suke bayani daga nan kuma annabi adam shi ma aka sashi ya gina shi yasa Allah ya ce inna awwala baitin wudiya lin-nasi lallazi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin amma fihi ayatun bayyinatun maqamu ibrahim wannan ginin annabi ibrahim ne lokacin da rikici ya kaure a gidan annabi ibrahim kuma rikicin ya kaure saboda na nasara tana ganin ita ta bada baiwa baiwa kuma ta zo ta haihu ita bata taba haihuwa ba shi yasa sai kishi ya shiga sai Allah ta'ala ya yi umarni ma annabi ibrahim ya dauki amaryan ya je ya saka ta a can jeji saboda a kare haƙƙin uwar gida me yasa ai uwar gidan ita aka ba ta kyautan baiwar da aka ba ta kyautan baiwar tace wa mijinta tunda bamu taba haihuwa ba barin baka wannan baiwa idan kama yadda ita sadaka ba mamaki a samu haihuwa kuma wani abin mamaki aka samu haihuwa aka ko ba za a zauna lafiya ba saboda me saboda wannan matsala amma kuma tunda ita ta bayar nan kuma ta kyauta ai kaman kai ne baka taba haihuwa ba akwai mai shara a gidanka ko mai wanke wanke da sai Allah shiga mata malam to abin da nake so na faɗa lokacin da suka je suka zauna a wannan wuri su biyu ne kacal amma dama Allah ta'ala ya riga ya kaddara wajen zai zama birni na Makka a yanzu amma a wancan lokaci jeji ne sai wata bishiya da take tsakanin ɗakin Kaaba da Zamzam a wannan bishiya ya je ya ajiye su ya juya ya tafi kuma ya addu'a Allahumma inni askantu min zuriyati bi wajin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram har zuwa ƙarshen addu'o'in da ya yi ta yi to lokacin da ainihin ta samu ruwan Zamzam ita Hajar don ita ta samu ruwan Zamzam babu hannun Annabi Ibrahim a ciki ita Allah ta'ala ya turo mata mala'ika ya zo a gabanta mala'ika Jibril ya tone ya gwada mata ga ruwa nan ya ce kuma Allah ba zai tozarta ku ba ya kama hanya ya tafi abinsa amma nanan Maryam ba annabiya ba ce wato Hajar ba annabiya ba ce don waɗansu suna faɗin haka shi yasa suka ce Maryam ma annabiya ce saboda me waye saboda mala'ika ya zo ya yi magana da ita don haka ne ma ummu Musa jatumar annabi Musa ita ma annabiya ce tunda Allah ya ce wa auhayna ila ummi Musa ana radiihi to wannan sai an koma definition asalin definition na alwahyu do anyway nana Hajar ta samu rijiya da ta samu rijiya to sai ya kasance zaman wajen yayi dadi rijiyan Zamzam kenan Annabi ma ya fada yace ba don ta sa hannu ba da rijiyan kogi ne amma saboda sa hannun da ta yi ta diba shi yasa ya makalya rijiya lokacin da fatake suka fito daga ƙasan Yemen masu kasuwanci da suka ga tsuntsaye suka ce wannan wuri mu abinda muka sani fa babu kowa wajen amma tunda kuka ga tsuntsaye akwai alamar ruwa wajen saboda haka a tura masu bincike aka tura masu bincike suna zuwa ko sai suka ga rijiya sai suka ga mace da ɗanta to su tunanin su tunda sun ga mace da ɗanta to mijinta ma yana nan ba mamaki ba su biyu bane shine suka koma suka je suka faɗa wa mutanen sai suka turo wakilai suna zuwa suka same ta su suna son a taimaka musu da wannan ruwa tace babu damuwa da suka sha ruwa suka samu natsuwa sai suka ce suna so za su je su ɗebo iyalansu saboda su da sun san wannan ruwa babu wannan wuri babu ruwa ko kaɗan amma yanzu tunda an samu ruwa suna jin sha'awar su zo su zauna a wajen sai tace babu laifi ku ɗauko iyalanku amma ku sani la haqqa lakum fil ma tunda wannan ruwa shine tushen rayuwa kamar rijiyan fetur ne kamar rijiyan fetur ne tace ba ku da haƙƙi suka ce sun yadda saboda akwai ka'idar musulunci duk wanda ya riga zuwa wajen ya mallaki abu nasa ne wani ba zai zo ya kwace masa ba shine suka tattaro iyalansu suka zo suka zauna annabi Isma'il ba balarabe bane amma waɗannan mutanen da suka zo da jama'ansu sai ya aure daga cikinsu ya koyi larabci daga gare su da ya koyi larabci daga gare su suna girmama shi ainu to daga zuriyansa ne aka samu al-arabul al-mutariba su ne larabawan ƙabilan banu adnana to kaga daga nan kuma shikenan sai Makka ta rinka bunƙasa ta rinka bunƙasa har zuwa lokacin da Annabi Ibrahim yake kawo ziyara yana kawo ziyara ya tafi ya kawo ziyara ya tafi da ƙarshe shine ya kawo ziyara ya ce to an ce in gina wannan ɗaki tunda already ita Hajar da ɗanta sun riga sun mamaye wuri mai yawa tunda su suka fara zuwa wanda suka zo kuma suna gefe shine suka je suka gina wannan ɗaki dalilin da yasa duk wanda ya je Makka zai so ya sake komawa ko mutum ya je ya kwana biyu yana ɗokin gida ko ka dawo sai ka ji hankalinka na tashi da ke kana ta zagayo saboda fadin Allah ta'ala wa idza annal baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami ibrahima musalla saboda haka mazalla sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ya fito daga zuriyan annabi isma'il annabi isma'il kuma yayi aure wato daga kabilan jurhum wanda suka fito daga yaman to shi yasa yamanawa suke da muhimmanci kwarai da gaske suke da daraja annabi ya fada al-iman yaman wal fiqh yaman imani ba yamane ne fiqh ma ba yamane ne annabi ya fadi haka sai dai kuma wani abin mamaki kaga su fatan jikinsu ba irin da sauran larabawa bane su akwai duhu-duhu a cikin jikinsu su kuma haka Allah ya yi su na'am to bangarorin yamen guda biyu akwai sana'a har yanzu tana nan akwai odun har yanzu tana nan bangarori guda biyu ne maza Allah ya tura Abu Musa al-Ash'ari zuwa sana'a sannan ya tura aka ce ko zuwa odun sannan ya tura Mu'adh bin Jabal zuwa sana'a to da annabi zai tura shi sai ya masa jawabi kun san dama aka bada appointment wa mutum akwai a cikin appointment din akwai menene term of references ko term of reference wanda zai yi amfani da su akwai waɗansu bunut waɗanda su ne zai gina aikinsa a kansu annabi ya ce innaka ta'ati qauman ahla kitabin kai din nan fa za ka je ka samu mutane ne wanda wasu daga cikinsu mazowa littafi ne imma da yahudawa imma nasara to me wannan yake nufi yana nufin cewa suna da jayayya yasa qur'ani yace wajadilhum wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya asa saboda suna da jayayya bambanci tsakanin mushrikai zalla wanda ba su da littafi su duk abinda aka faɗa musu za su bi inna wajadna aba'ana ala umma mu mun samu iyayenmu suna kai ne kuma mu din nan wa inna ala asarihim muqtadun mu kuma muna koyi da su ne ba za mu kauce musu ba da sauran waɗansu maganganu makarantan waɗannan to su in ka zo wani lokaci gamsuwa kawai za su yi ka yi amfani da hankali ka ja hankalinsu to sai su gane gaskiya amma ma'abuta littafi suna da littafi sun karanta saboda haka suna da shubuhohi iri daban-daban kana kawo musu magana za su kawo maka wata magana in ka ce Allah ya ce za su ce mu ma Allah ya ce a littafinmu to shi yasa ya sanar da shi ka san yadda za ka yi mu'amala da su tunda dama aya ta riga ta faɗa wala tujadilu ahlal kitabi izo 20 ko wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan kar ku yi jayayya da ahlal kitabi sai da abin da yafi kyawu yasa in kai baka san abu ba to kar kai jayayya da su kar kai jayayya da su dun za ka yi shirme za ka yi barna tunda suna da ilimi suna da littafin da suke gadara da shi don haka innaka ta'ti qauman za ka je wajen waɗansu mutane waɗanda suke ahlul kitabi ma'abuta littafi ne suna da wani ilimi sai ka yi hikima da dabara wajen faɗakar da su fa idza jitahum idan ka je gare su fad'uhum ila an yashhadu allahu ilaha illa allah farkon abinda za ka kiraye su zuwa gare shi shine su shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah wa anna muhammadar rasulullah kuma lalle annabi muhammad manzon Allah ne kun ga tauhidi kenan wace kalma kenan kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah duk wanda aka je za a yi masa da'awa ya karbi addinin Allah to ai kalmar shahada yake fara bashi ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah babu wa ashhadu anna aliyya waliyullah babu ko kuma sai sai ya kara wa ashhadu anna imam malam ali shagamu imamullah to ko kai liman ko kai ne kaje da yake nan sai kara masa to ai abin ya masa yawa ai Allah da manzonka su ne kowa ma a jikin sa yake reto a jikin Allah da manzonsa baka isa ka saki manzon Allah ka rike Allah kawai ba domin kai ba annabi bane kai ba manzo bane to ta ina wahayi zai zo maka tunda kai Allah bai zabe ka ba da ya zabe annabi sai ya ce ta hannun annabi za a bi to kaji inda annabin ya shigo kuma ba kai sa kai watsi da shi ba saboda haka duk inda aka je da awa mataki na farko shine a kira su zuwa ga bautan Allah shi kadai babu dogon bayani karka ce to la ilaha illa Allah nan akwai sharuda a ko musulmin da suka kwana biyu ne kace su fadi sharudan la ilaha illa Allah ba za su iya ba ba kowa ne zai iya ba sannan kuma karka je da zafin kai kace kun ga la ilaha illa Allah nan akwai tauhidin uluhiyya da rububiyya da al-asma da as-sifat wato ma karin bayani na cikin fatul majid ina ruwan su da fatul majid ai ba ruwan su da fatul majid in kace la ilaha illa Allah kawai kace ayan qur'ani wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa hu ko fa alama annahu la ilaha illa Allah wa astaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum wa Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum da sauran makamantan wadannan sai ka kafa musu hujja da qur'ani kace annabi ya dada jaddada wato haka ake yi in ka zo wajen Muhammadu Rasulullah sai ka ce shi ne ya zo da sako shi ne annabin da aka bashi sakon alkur'ani ya zo da shi saboda ba kowa ya isa yi magana da Allah ba ba kowa ya isa ya karɓi sako a wajen Allah ba to sai ka ɗan musu sama-sama yasa ana yin da awa gradually ne yanzu kun ga ko littafin da muke karantawa wannan muna dogon bayani saboda an riga an saba ne da ba saba ba da ba zai yi wannan dogon bayani ba yau ma na ce ko zan ɗauko sharhin Fathul Bari ko kuma sharhin Imam Muslim na Imam Nawawi in karanta a ji yadda suke bayani wani lokaci sai karanta bayani shafi guda ko shafi biyu ma ba za ka fahimci na aka dosa ba saboda su suna yi ne ga wanda ya sani sai su kawo abu kucil-kucil sai su wuce ya sa mun baka kai ba bai kamata ka je littafin ba dalilin da ya sa za ku ga wani lokaci mun zo hadisi guda ɗaya mukan ɗauki lokaci saboda za a yi bayani yadda wanda ma bai san wani abu ba ya fahimta sosai kowane abu kana son ka yi bayani dalla-dalla don a gani amma masu da wasa bin musulunta ba za ka je kai ta jibga musu ba wani ya ce la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka ce sai ka ce sallallahu alaihi wasallam akan sallallahu alaihi wasallam sai su fata shiga musulunci eh duk da kasancewa aya ta ce inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima to amma ba za ka dankara musu a lokacin ba a hankali za ka bi su saboda in ka takura su to sauran na gaba ma fa ba za su samu shiga ba to shine annabi yace ka bi su a hankali to me annabi ya kara da ki yace fa in huma ta'u laka bidhalik ni ana wa haka aka kawo fa inhum ata'u laka bidhalik a wani waje fa inhum ata'u ka bidhalik amma anan fa inhum ata'u laka bidhalik ni bugun hannu na haka yake idan sun maka da'a kaga wannan ya kwanta sun saba fa akbirhum ka basu labari ka sanar da su annallaha kad farada alaihim khassa salawatin Allah ya farlanta musu salloli guda biyar fi kulli yawmin wa layla a cikin kowane wuni da dare a cikin 24 hours kace musu akwai sallolin azhar ko asuba da azhar da al-asr da magriba da isha'i kuma ka gwada musu yadda ake yi kun san nan ma idan aka zo za a karantar da waɗannan salloli ba za ka rage rakoyin ba saboda hatsari ne in ka rage rakoyin za ka samu matsala shi yasa ko kasaru kake kai ka cika sallah don in kai musu kasaru kace su tashi su cika za su ce a wannan wani iri ne ba za su gane ba saboda haka cika sallan za ka yi in an zo asuba kai musu biyu kace ga yadda ake yi to in aka samu yaransu samari masu basira za su yi ta kwaikwayon yadda kake yi in ka zo tafiya sai a yi tambaya ko a yi musu jarabawa to za a samu wanda zai karbi sallah kuma in ka musu biyun nan sun san biyu ne duk wanda ya kara musu sun san matsala ne ko wanda ya rage matsala ne sallan asuba azhar ma sai a yi ta hudu to kadan an samu wani dan karambani sai dauka shiruwa ke sai kace akwai karatun da yake yi abinda ne a bayyanan nan shine nake yin sa a boye kaga mai sauki ne ai raka'a hudu to za su haddace saboda akwai abinda yake haddace shi ta hanyar dabbaka shi akwai kuma abinda yake haddace shi ta yawan maimaita shi to musulunci yana son a haddace abu kuma a aikata shi a aikace dalilin da yasa muke ce limamai kuna zama kusa da mu a babin sallah muka yi ta jaddadawa duk abinda muka karanta ya kamata ku dinga dabbaka shi shine amfanin karatun ya zauna ba wai kawai mun karatu haka kawai ba na'am saboda haka ka sanar da su akwai salloli guda biyar wanda ake cikin dare da rana fa yana ma ta'uka ata'u laka bidhalik idan suka yi maka da'a salloli guda biyar sun samu shiga fa akbirhum to in kana zaune da su kuma sai ka sanar da su annallaha kad farada alaihim sadaqa Allah ya farlanta musu zakka sadaqa anan zakka ake nufi zakka ta dole domin ita ce tafi muhimmanci to khazu min agniyaihim wanda ake karba daga maudatansu faturadu ala fuqaraihim sai amayar ga talakawansu ga matalautansu saboda haka tsarin musulunci idan shugaban musulunci ya karbi zakka ba yana karawa a dukiyarsa bane ko kuma ya karbi zakkan ya sa aljihunsa bane zai karbi zakka ne ya raba wanda ba su da shi sai ya mika musu a matsayinsa na shugaban musulunci fa inhum ata'uka ata'ulaka bidhalik idan sun maka da'a ga wannan fa iyyaka wa kara'ima amwalihim sai manzo Allah ya ce to na gargade ka in ka je karban zakka banda manya-manyan kosassun dukiyoyinsu wannan ya fi fitowa kaman wajen karban zakkan dabbobi mai shanu zai ba da zakka kawai ka dubi wata katuwar saniya ka ce ita ce zakka zai ce na fasha wato duk abin da za ya za ka ce wai iyaka wa kara'ima amwalihim ko kuma mutumin da ya yi noma a gona wani wuri ya samu mai kyau wani waje ya samu bai da kyau kawai ka zo ka kalli mai kyau din ka ce a ciki zai ba da zakka gaba ɗaya to fa ba za ku shirya ba sai a yi ta rigima to shi yasa annabi ya ce ya masa gargaɗi kun ga wannan ya gwada ashe mai dukiya wajen taɓa dukiyarsa sai an lallaba shi duk da kasancewa haƙƙin Allah za a karba saboda a zamanin annabi za mu gani yakan tura masu karɓo zakka to idan zai tura su shine yake musu wannan gargaɗi to yanzu waɗannan da aka karantar da su tauhidi aka karantar da su sallah aka karantar da su zakka tsakani da Allah watanni nawa aka yi zai ɗauki watanni nawa ko shekaru nawa ina fata an gane saboda haka a hankali yake yi a hankali a bar garaje a taro can gaba to wani ba zai fahimta ba wani sai a kore shi a addinin gaba ɗaya yakan ɗauki lokaci sannan kuma mutanen da suka amince za su ba da zakka to su ma ka lallaba su saboda idan ka taka wani saboda ƙarfin da Allah ya baka annabi ya ce to fa yi addu'a wanda aka zalunce shi hatsari ne ya sa annabi ya ce wa ma'azu wa taqi da'watal mazlumi ka kiyayi addu'an wanda aka zalunta ka kiyayi addu'an wanda aka zalunta fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab saboda tsakaninta ita wannan addu'a da Allah fa babu shamaki to hadisai da yawa sun tabbatar duk wanda aka zalunce shi yayi addu'a yace Allah ya isa to wannan Allah ya isa tashi sama za ta yi tana ta yawo kuma ba wanda ya sai tare ta Allah tabaraka wa ta'ala zai ce wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'da hin na ya rantse da girmata da buwayata Allah ya ce zan taimake ka ko da bayan wani lokaci to sai dai kun san ko mu a nan Najeriya matsalar mu shine mutum za a zalunce shi shi ma in ya je gaba sai ya zalunci an zalunce shi ya ja Allah ya isa ya je gaba ya yi zalunci an zalunce ka a kasuwa ko a office kai kuma ka zalunci matanka da 'ya'yanka a'a to kai addu'a ka ce Allah ya isa wani ma ya ce maka Allah ya isa
to kaga dole a samu matsala eh dole a samu matsala amma babu yadda za a yi azalunci mutum baye da gata sai Allah kuma bawan Allah ne har ai tashin duniya Allah ya bar shi haka baye yuwa saboda annabi ya riga ya fada cewa inda ya zalunci ne aka yi to tun daga nan duniya Allah tabaraka wa ta'ala yake daukan mataki ya gwada masa darasi to amma in ya kasance kai ma kai zaluncin da mun kaza zalunci na kaza zalunci waɗansu mutane ne to kaga akwai matsala gaskiya amma alayi halin wannan yana gwada mana hatsarin yin zalunci ba ma wajen karban zakka ba a ko ina kun ga wannan kuma ya gwada mana hatsarin wanda bai san abu ba ya ce bari ya je a sa ka a cikin kwamitin zakka saboda kana da ɗaurin gindi da gwamnati saboda kai surikin shugaban karamar hukuma ne ko kwamishinan zakka ya sa ka cikin kwamitin karbo zakka saboda kai ma ka dan samu wani abu da hujjan wal amilina alaiha alhali kuma kai baka sani ba ka je aka ce to wanne ne za a binna kawai ka dubi wata saniya ka ce waccan za a dauka ka faɗi sunanta ma da larabci bintu makadin ne ko bintu labunin ne ko hikkatun ne ko jaza'atun ne ma fa baka sani ba eh alahira zai bayani in aka saka a kwamitin zakka baka san tsare-tsaren zakka ba to ka tsaya a rubutu da ba da shawari eh tunda ba a ce haramun bane kai aiki a cikin kwamitin mai yiwuwa akwai wajen rubutawa su ba za su iya rubutawa ba ko wasu ba za su rubuta ba sai ka rubuta musu ko kuma ka ba da shawari ana abu ka ce a yi a hankali tunda sun yadda akwai wani hadisi ba zan da iya kawo hadisin da ka ba amma dai annabi ya ce fa inhum ata'u laka bizalik fa iyyaka wa kara'ima amwalihim to tunda ba za ka iya kawo shi ai ka ba da shawari ka taimaka to saboda haka wannan hadisi yana karantar da mu zakka tana ɗaya daga cikin rukunan musulunci ba wai sai lalle musulunci yayi karfi ba a'a ko da mutane ba su dade a cikin musulunci ba gwada musu cewa akwai zakka kuma zakkan nan za a karba ne a bada talakawansu shi yasa malamai suke da fahimtar cewa idan aka karbi zakka ana son a bada ita a wurin eh kana dauko zakka daga wani waje a kai ta wani wuri daban sai idan mutanen da za a kai musu sun fi tsananin bukata to wannan kuma yana da kyau waɗanda suke wajen sai a sanar da su sai ya ce yayi zakkan nan da aka tara za a kai wuri kaza ne za su iya ce a mun ji suna ta mutuwa a kai musu wasu malamai kuma suka ce a yanki wani abu mutanen wajen a basu don in ba haka ba in bai kudin ya fito za su yi ta daka masa harara babu gaira babu dalili saboda ai bada zakkan a inda zakkan wato ta tabbata yana rage kyashi yana rage hasada yana rage mugunta yana rage mummunan tunani sai ya saka ce a dan wajen sai a dan babbayar sannan sai a je can gefe kuma sai a bada wanda suka fi cancanta to da yake yanzu babu wannan tsari na hukuma ta ainihin musulunci kuma hukuman gwamnati ba kowa ne ya yarda da su ba mutane su suke fitar da zakkansu da kansu saboda haka mutum ya fitar da zakkansa sai ya ji tsoron Allah ya raba zakkan yadda ya dace wannan kenan sai hadisi na 181 an abi sa'idin al-khudri radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam laysa fi ma duna khamsi awaqin sadaqa wa laysa fi ma duna khamsi zawdin sadaqa وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وانا حديثي شكما يا أمة من قنقرور أبو بوان دعك فدع زكاني أشكين سو وانا دعك مهمي قداؤك حديث أبو سعيد الخدري الله شكار إزادشي إيدا قتك من ينسى حبما ظن الله صلى الله عليه وآله وسلم ما سكي والكومو وشمبا من يبيانسا يأتي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النبي يأتي ليس فيما دون خمس أواق صدقة أوكية دب تقيب يربا باب صدقة كنت قد اندان أواق الأواقي الأواقي uqiyya, jam'i ne na auqiyya. Duk uqiyya ko auqiyyan da bata kai biyar ba, babu zaka a ciki. Auqiyyan nan kuma guda biyar yana daidai da dirhami 200 ne. Dirhami 200 kuma yana daidai da dinari 20 ne. Shi yasa lissafi mafi sauki a yanzu shine a rinka aunawa ta hanyar kiyasi. Ta hanyar kiyasi. Ana yin kiyasi ne da dinari. Tunda ukiya din da aka fada a wancan lokaci a yanzu babu ukiya. Dirhami ma yanzu ba amfani da dirhami. Dirhami na ainihin dirhami, azurfa. Da zinare ba amfani da zinare, sai dai akwai kuɗi dinare na ƙasan Iraki, akwai kuɗi mai suna dirhami na ƙasan Bahrain ko kuma Dubai, dukkan su takaddu ne. Sai sulallah, kuma sulallan nan kamar yadda sulallan Najeriya suke haka. Yanzu sulallan Najeriya masu sheki zinare ne ko azurfa, ko tagulla ne ko silba ne aka yi musu fenti. Kun gani? To su ma suna da irin wannan sulalladin, masu shekin aka zuba su sai gansu da sheki abin sha'awa. Yaro sai ya ɗauka zinare ne, daga nan ba zinare ba ne. Kun san da lokacin da muke yara, kafin ka ga naira fa, kafin ka ga takardar naira, a naira ɗaya ne kan ko menene haka? Kafin ka ganta naira ɗaya, kafin ka gani tashin hankali ne lokacin da muke yara. Abinda muka fi gani shine sallallah. Mu dai Allah ta'ala bai sa mun ga kuɗi mai huji ba, amma yayinmu sun gani. Kuɗi mai huji ba mu gani ba, mu mun samu kuɗin baya-bayan nan ne, shine wanda yake na sallallah, wanda yake da kwabo da sisi da wane ne hakan nan. Sannan kuma sai aka fitar da, ina jin akwai naira ɗaya. Naira ɗaya ne ko akwai kobo ɗari kenan? Wane ne kobo ɗari ne kam? Ya shi ne naira ko? Kuma ne ke yanzu ba a mu'amala da su, shi ya sa mutum sai ya ruɗe. To ai kobo ɗari ɗin akwai mai hamsin. A lokacin da aka yi ɗarin akwai na takarda. Haka ne ko? Hamsin ɗin ma akwai na takarda. Amma duk sauran na ƙasan sulallah ne. Lokacin aka zo kwabbai irin sabi ɗin nan an zo da su. Sai mu rinka tsaye gumi mu yara muna cewa ai zinare ne, ai zinare ne. Kuma a lokacin kaman zinare ne, don aka ɗauki kobo ɗaya fa aka baka. Kobo ɗayan nan fa shine kuɗin taranka na wata guda a tafiya firamare. In an ganka da kobo ma akwai inda, in an ganka da kobo sai an tambaye ka, sai an tuhume ka ina ka samo wannan kobon, saboda ana ganin kaman satowa kai. Yanzu kuɗin taran da ake baku ku je break nawa ne? Wanda zaka ba da yara ma naira 20 su ce ya yi kalan, yan ƙananan yara sai dai a ba su 50, saboda ina jin ko goriba ma na 20 ne, na 10 mai ɗaci ne ba sa so. Goriba ma na 20 ne, Allah ya kyauta. To waɗannan kuɗaɗe ne na da, shi yasa aka ce a yanzu kiyasi yake, tunda babu wannan ukiya, babu dirhami, babu dinare. Yanzu duk sun koma takarda, kuma bayan dirhami da dinare akwai junai, na Saudiya ma riyal ne, na Najeriya naira, na Ingila pound, na Sudan ma pound ne, shine junai. Misra ma junai ne, Malaysia ringgit, China chong. Duk waɗannan kuɗaɗe in aka yi kiyasi a dai Najeriya, an yi kiyasi abinda ake nufi da khamsu awaqim yana daidai da kusan naira miliyan 4. Kaɗan ne yana jin babu a cikin naira miliyan 4. Yasa inda za ka gane cewa kuɗin Najeriya ya faɗi, dole ya shiga cikin wahala. Ku dai kawai Allah ya taimake mu, Najeriya ba yin tawaye ba ne. Kuma ko da za a yi tawaye a yi zanga-zanga, malamai ba za su yarda ba, saboda ƙarshe ba a san yaya abin zai kare ba. amma ana zaluntan talakawan Najeriya, ana zalunta. Wannan duk wanda yake maka ba a zalunta ƙarya yake kawai gaskiya, amma musulunci bai yadda ka tashi kai ta bori ba, saboda in ka dauki shekara ɗaya ko shekaru biyu da suka wuce zakkan nan fa miliyan ɗaya da wani abu ne. Yanzu a cikin shekaru biyu ko shekara ɗaya a ce zakka ta koma miliyan hudu, miliyan hudu, kuma ba abin da ya canza. Eh, kuma Allah ya kawo mana jarabawa iri daban-daban. Ko noma ne, idan baka da kudi ba za ka iya noma da yawa ba, in dai baka da kudi. Eh, gaddara ko Allah ya baka arzikin abin noman, ka je ka noma kalan, to fa sai ka yi gadin sa. In ba ka yi gadi ba za a sace, amma kaga in kana da kudi za ka sa mai gadi, in ba ka yi sa'a ba kuma mai gadin ya sace maka, don ana samun haka. Su masu kula da gonan, masu gadin, su ne a ƙauye za su zo su sace maka. Ai, kaga jarabawa ce iri daban-daban. Amma mafi ƙarancin nisabi, wato ukiya, shine wajen miliyan hudu a yanzu. To sai mutum ya mallaki miliyan hudu tukuna zai ba da zakka, zai kasa kashi 40 ya dauki kashi ɗaya ya bayar. Me yasa aka ce kashi 40? Saboda mai dukiya mai kuɗi shi juya kuɗinsa yake yi, tunda juya kuɗinsa yake yi yana da alaka da ɗan kazar-kazar, sauran kuma Allah sai ya taimake shi. To shi yasa aka ce kashi 40 za a raba. Yasa an ka ɗauki naira miliyan hudu ka kasa kashi 40, nawa za a samu a ciki? Dubu biyu kacal? Miliyan hudu, 4 miliyan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, divided by 40, dubu ɗari. Miliyan hudu, dubu ɗari kacal, za ka ɗauka ka bayar. To ko dubu ɗari hudun nan, ko dubu ɗari ne ka ɗauki, dubu goma goma ka ba da mutane, ko dubu ashirin ashirin. Wani in ka ba shi dubu ashirin ma kwana zai yana sallah yana maka addu'a. Kwana zai yana sallah yana addu'a. Wannan kenan. Wala fi ma duna khamsi zawjin sadaka. Sannan kuma babu zakka a bangaren dabbobi, tunda an ambaci na kudi. A bangaren dabbobi cikin raƙuman da basu kai biyar ba, sune zaw. Az-zawdu al-ibil ana nufin raƙuma. To amma nan an ambaci raƙuma ne saboda sune manya. Guda biyar za a bada akuya, guda goma awakai guda biyu, guda sha biyar awakai guda uku. Sai sun je 20 zuwa 25, sannan abin lissafin yake canzawa. Ba wai a cikin guda biyar ne za ka ɗauki raƙuma guda ɗaya ba, su sun yi girma. Kaga tsarin musulunci kenan. Sannan kuma sai shanu. Shanu sai kana da 30. A yanzu kafin ka samu mai shanu 30 ba ƙaramin mutum ba ne. A cikin 30 shi ne za ka ba da ɗan maraƙi. Ɗan maraƙi fa. To su ma in ka duba za ka ga abin da ake bayarwa bai da yawa. Idan awakai ne ko tumakai sai kana da 40, sannan za ka ba da guda ɗaya. To mutumin da yake da awakai ko tumakai guda 40 aka ce ba da guda ɗaya zai ji wani abu ne? Saboda ƙananan dabbobi ne. Saboda ƙananan dabbobi ne. To alayin dabbobi kenan. Saboda haka babu zakka cikin jakuna, babu zakka a cikin ainihin dawakai da makamantansu. Sannan sai gaba ta gaba, annabi ya ce wala fi ma duna khamsati awsukin sadaqa, sai kayan amfanin gona, kayan ci maka, duk abin da bai kai awsuki biyar ba. Menene awsuki? Awsuki wani babban kwando ne na da. Kowane awsuki guda ɗaya na cin sa'i 60 ne. Sa'i shi ne wannan mudu na kusanayya. Shi yasa idan ka samu sa'i 60 sau biyar, shi zai baka wajen buhu hudu da wani abu ko buhu biyar. To sai ka noma abin da ya kai wannan. Idan mutum ya noma abin da ya kai wannan shi ne zai ba da zakka. Amma abin da ake magana shine abincin da ake ci. Kun ga idan abincin da ake ci ne da gyada da wake da gujiya da makamantan su ba abinci bane. Shi yasa wasu malamai suke ce babu zakka a cikin su. Abin da yake akwai zakka a ciki da dawa da gero da masara da shinkafa da acca. Mu anan ma acca ba abinci bane. Eh da alkama. Alkama ma ba cika noma ta nan ba. Eh kasashen Larabawa su suka fi cin alkama saboda me? Saboda su sun fi cin biredi. Wannan gurasa din nan an fi yinta da alkama. Mu kuma yanzu Najeriya an samu dabara ma fulawa ma ana yi da masara. Saboda haka an yi biredi biredin masara ne in ka ci sai ta sukin ka ciki. Saboda alkama ya fi lafiya ya fi kama ciki in ka ga abincinsa ma ai daban ne. Yanzu saboda karancin sa ai ba kowa ne yake amfani da alkama ba sai mai hali. Duk wanda ka ganke yana cin alkama sai mai hali wallahi ko ciwo kake yi aka ce maka ka ci alkama in kai talaka ne sai dai kawai ka kama la haula wala quwwata illa billah. Eh kuma ina jin ko a hotel ne ma zaka je restaurant ka je ka sayi abinci in aka gwada maka curin abin nan malmalan alkama da na shinkafa da na semovita na alkama ya fi karanci kuma ya fi tsada. To shi yasa wani lokaci kamar mu a nan ba mu cika sashi ba ai kamar dabino ne. Dabino yana cikin lissafin abin da ake ba da zakka. Mu a wajenmu dabino ba abinci ba ne. Ina fata an gane. Amma dai zance mafi inganci daga cikin zartukan da malamai suka yi duk abincin da yake abinci ne kuma za a iya ajiye shi. Sawa'un abinci ne ko abin da yake taimaka ma abinci ne ya rike abinci ta wajen maiko. Dalilin da yasa gida ake ba da zakka. Din yanzu yadda ake fama karago da ruwan pure water ma abinci ne. Ba haka bane. Kantu, an san kantu ko? Kantu ma ya zama abinci. Don in ka samu kantun da ya dan haɗe guda biyar lafiyayyu in ka cika sha ruwa shi ke nan. Saboda su ma Larabawa suna amfani da shi wajen gurasa sai su yi miyan kantu. In suka yi miyan kantu idan ka ci ka samu gurasa guda biyu da miyan kantun nan ɗan kaɗan suke sa kana shafawa kana ci. In ka ci wannan to da safe ma fa ba za ka nemi abinci ba. Sai dai mu da yake ba mu saba ba ne. Na ga mutum ɗan Najeriya ya je ya ga masallacin Makka da Madina ana ba da komi fi sabilillahi shi kuma ya riga ya gino a kan mantara ka bace su dabban wajaye. Ya je ya zauna ana ba da gurasa. Gurasan nan in baka san shi ba kar ka karɓa. Saboda ba za ka iya ci ba. Sai ga ya karɓa a kawo wani kala ma ya sake ƙarawa a kawo wani kala ma sai su ta tara maka su ga yadda za ka yi da shi. Don baka saba da shi ba saboda su suna ganin yadda ka tara ba za ka iya cinyewa ba. Wannan fa ba irin malmalan tuwo na ƙauye ba ne fa. Ba san malmalan tuwo na ƙauye da bambanci fa da na binni. Malmalan tuwo na ƙauye za a gan shi shirin jirgi guda amma na binni ya gani wani lafe-lafe. To lafe-lafen ma shi zai ce ya rage amma na ƙauye zai ga ya tashi da shi yana neman kashi. Allah ya zamu da ce. To don haka da gyada da wake da riɗi da gujiya duk suna daga cikin abubuwan da suke abinci. To inda dai aka samu saɓani shine garin alabo. Saboda inda a fitar da zakka a cikin garin alabo to rogo ma za a fitar da zakka a cikinsa. Amma yanzu da mutane suke mai da hankali a kan rogo da gwaza wallahi yunwa ne. Amma a da ana ci saboda marmari ne. Shi yasa duk wanda ka kawo masa rogo in gandamau ne ba zai ci ba. Kai ka san gandamau ko? Shi ne wanda babu gari a ciki. Sannan a da wanda ake kawo musu rogon idan mutum zai ci kaɗan ma zai ci saboda sha'awa. Masu ci saboda alfarma ma sukan haɗa da maɗi. sai da madi madin da ake yi da menene da dinya ai da dinya ne ko madi wannan za ka gaishi wani baki haka wanda shi ne za ka haɗa rogo da shi to in ka wannan shi abinci ne to kuma ko a daɗin ma saboda marmari yake yi amma yanzu duk inda ka je wani ma yana faɗa mun shekaran jiya ko buhu rogon wai ko 20,000 da wani abu ne mai rogo yanzu masu saya ma suna bin mutane ne shingensu saboda shi ma bala'in sata ake yanzu to amma dai duk waɗanda suke kumburi a cikin ƙasa kaman rogo kaman doya kaman gwaza kaman dankali kaman dankali din ma akwai dankalin Hausa akwai kuma dankalin potato dankalin turawa babu zakka a ciki kaman albasa ba abinci bane babu zakka a ciki kayan yaji malamai ma suka ce babu zakka a ciki amma yanzu kayan yaji hatta attarugu da tattasai da ba ajewa da tumatur amma yanzu akwai dabarun yadda ake ya ajiye su amma duka kayan amfanin gona ne babu zakka a ciki sai dai malamai suna ba da shawarin duk abinda mutun ya noma bai kai zakka ba to ya fitar da sarka ya bayar abinda kuma babu zakka a ciki to shi ma yayi sadaka yayi kyauta domin Allah tabaraka wa ta'ala ya ainihin sanya masa albarka a ciki to an kawo abubuwa guda uku anan sune muhimman abubuwan da ake fitar da zakka a cikin su abinda ba ambace shi ba shine harkan kasuwanci shi kuma ya hada duka waɗannan bangarori guda uku duk mutumin da yake harkan kasuwanci da kudi to ba a cika harkan kasuwanci da kudi ba in ba masu canji ba lokacin da kudade suka yi yawa a duniya shine aka samu harkan kasuwanci da kudi amma da cancan babu sai dai trade by barter shine kudin yayi kadan idan kana son wannan riga sai ka kawo buhun shinkafanka mai bawo kaman guda uku in ka kawo guda uku ka mika ko da ke buhun shinkafa naira nawa ne yanzu 30,000 ko 40,000 ne lalle amma wanda suka yi noma za su more kenan to 40,000 buhun shinkafa shinkafa mai bawo nake magana okay to shinkafa mai bawo na gani 40,000 mutum sai ya kawo kaman guda biyu haka in ya kawo guda biyu sai ya dauki babban riga riga da wando da babban riga mai yawa da hula da mai sai a baki shi kuma wancan yana son wani abu sai ya je ba da shinkafan shi ma sai ya bashi kasuwancin da kenan to shi yasa aka ce ana kasuwanci da tarkacen abubuwa ana kasuwanci da dabbobi ana kasuwanci na noma mutumin da ya yi noman abincin gidansa idan ya kai nisabi ausuki biyar shi ne zai ba da zakka amma mutumin da nomansa harkan kasuwanci ne to shi fa a cikin kudin ne zai bayar don akwai bambanci mutumin da yake da hekta kaman goma kuma sai ka samu matansa da yayansa guda biyu noman da yake menene ai business ne saboda zai iya tara ne ya je ya sayar to kudin ne duka zai hada da uwar kudi sai ya fitar da zakka ya bayar akwai malaman da suka ce akwai zakka biyu tunda ya noma shi ya fito to zai bayar sannan kuma idan ya zo fitar da zakkan dukiyansa na kasuwanci zai bayar amma zance mafi inganci duk abubuwan kasuwanci lokaci guda yake lissafin su in aka yi lissafi kudadensu to sai ya fitar da zakkan a cikin abin da yake hannu saboda haka mutum yana harkan kasuwanci na ainihin motoci kunga zai yi lissafin su na filaye zai yi lissafin su amma duk abin da ka saya ka ajiye saboda bacin rana to wannan ka zo lissafi ba za ka sanya shi a ciki ba sai dai ka sani Alhaji Aminu in ka sayi fili a Abuja ka ajiye duk shekara in ka zo kana lissafin abin nan din zakka ba za ka hada da filin Abuja nan ba duk shekara kana fitar wa filin zakka a ko kana da shago a central market a garin nan babban shago ka ba da haya to idan ka zo ba za ka yi lissafi da kudin shagon ba ko kana da gidan haya yan haya suna haya a ciki ba za ka yi lissafi da gidan haya ba kudin da suka tara ne sannan kuma kana da motocin haya kana da tifofi da manya-manyan motocin jigila masu ɗiban awakai su kai kudu ko shanu a ɗebo daga Kamarun a shigo da su Najeriya kaga wannan ya gwada ko jiragen sama ne suke zirga-zirga ba za ka yi lissafi da kudadensu ba, amma ka sani don da duk ka sayar da filinka na Abuja rana zaka, ko ka sayar da shago, ko ka sayar da bayan shekaru da yawa, to za ka ba da zakka na shekara guda, amma haka ban ka je lahira za ka yi bayani. Saboda musulunci bai takura ka ba, abu ne da yake da muhimmanci. Shi yasa za ka samu mutumin da baya ba da zakka saboda baya da kudin zakka, amma kuma yana da kadarori a ƙasa, amma tun da ba na kasuwanci ba ne babu zakka a kansu. To fa ya sani ran da duk ya sayar da wata kadara, wasu kudade, rikitattun kudade suka shigo hannunsa, to fa sai ya yi lissafi ya fitar da hakkin Allah, amma haka ban ya je lahira zai yi bayani. Ai ba wayonsa ba ne, arziki ba wayon mutum ba ne. Ina fata an gane. Allah ya taimake mu. Sai hadisi na gaba, an Abi Hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala laysa 'alal muslimi fi 'abdihi wa la farqihi sadaqa. Wannan hadisi na babban sahabin nan ne Abu Hurairah Abdurrahman ibn Fakhr ad-Dawsi radiyallahu anhu, Allah shi kare yadda da shi, yace lalle annabi ya ce laysa 'alal muslimi fi 'abdihi, lalle musulmi baya da zakka a cikin bayinsa, wala faratihi ko dawakansa sadakatun zakka. Wannan an ambaci guda biyu ne. Kun san da su suna mallakan bayi da yawa, to yanzu kuma za ka iya mallakan motoci da yawa, kana da motocin shiga da yawa. Misali ni yanzu ina da motar shiga guda ɗaya, ina da motar abin nan da ake kai yara makaranta. To in shekara ta zagayo sai na yi lissafi, in na ce zan yi lissafi, to motan da nake shiga na ce zan ɗauki kudinta da motan da ake kai yara makaranta, zan ɗauki kudinta da mai yiwa ko gidan da na mallaka a azare, da mai yiwa wani filin da na mallaka a Yayo ko a Gadau, za a haɗa, zai kasance dole in ba da zakka. Amma tunda motan shiga ta ce wannan shiga ne, ba kasuwanci nake yi ba, motan kai yara makaranta ba kasuwanci, ba na kasuwanci ba ne, wato ba na sa ta a kasuwa ba ne. Ina fata an gane. Domin mu kauce ma motocin haya ba a lissafin kudadensu, kudaden da suka kawo ne. Shi yasa ginin kamfani ma ba za ka yi lissafi da ginin kamfani ba, kudin da ya saman ne. Amma waɗannan manya-manyan abubuwa kuma ran da aka rabu da su, to fa kudadensu za a fitar da zakka. Saboda sun shiga karkashin wani abu ne aka dan samu sauki. Tunda gini ba zai yi kullum a ce kana ba da zakansa, to bantare shi za a yi ne? Ai ba zai yi a bantare shi ba. Motan haya bantare ta za a yi ne? Ai ba zai yi ba. In ka ce za ka haɗa duka, to mutum zai murkusu. Shi yasa shari'a ta ce a'a, ba haka ake nufi ba. To kaga abubuwan da mutum ya mallaka na rayuwa ko na jin daɗi babu zakka a ciki. Amma idan aka haɗa su duka kuma sun kai zakka, sai ya kasance tunda ba na harkokin kasuwanci ba ne, ba na ba da zakka, to kun ga randa na sayar da motan shiga na dole in ɗauki wani abu haƙƙi in bayar. Ina fata an gane. To a kula da wannan. To abinda yake na bayi babu zakka a cikinsu, komi yawansu, dawakai babu zakka a cikinsu, jakuna babu zakka a cikinsu, kaji babu zakka a cikinsu, sai dai in kajin kasuwanci ne. To su akan lura da uwar kudin ne. To mutumin da zai sayi kaji kamar irin na Turawa a ce guda 300, ai babu zakka a cikin ainihin kaji, amma guda 300 ai ba na mallakansa ba ne. Na menene? Na kasuwanci ne. Tunda idan sun kai wani munzali ba zai basu ba. Ni kai ina jin kajinmu namu na Najeriya ma suna expire kuwa. Kamar ba su expire ba, ni ina jin. A ce ga, to amma kaga Saudiya ya gashi ko koyi ne ma za ka ga sun rubuta, akwai expire ɗinsa. Ina jin koyin ko sati biyu ne ko nawa ne? To ba za ka ci ba. Yana ma rubuce a ciki. Yana rubuce a ciki. To ko ka za ce in suka yanka suka sa ta a cikin leda. Akwai ma ƙasan da na je na ga irin inda ake sai da kaji ɗin nan, suna mannawa a jikinsu. Kazan idan aka zo za a sa ta a keji sai a manna a jikinta. Cewa in ta wuce rana kaza ta zama expire, guba ce in an ci. Amma banda mu a Najeriya. Kwanan nan na ga wani a Facebook ma yana ta harbawa. yana ce da Allah irin apple din nan da ake kawo mana da wadansu kayan marmari akwai abin da ake mannawa a jiki to a rinka karantawa abbreviation din akwai abin da ake nufi amma kaga Saudiya su da mandate za su fada maka in ya wuce lokaci kaza kana dauka kaga ya wuce sai ka ce mai shago yaya haka inda zaka fada mu askarawan su za su zo su kama shi kan wannan amma banda mu a Najeriya Allah ya kyauta to kaga kaji da yawa na kasuwanci to kudin ne yake lissafi uwar kudin gaba daya da riban da aka samu idan shekara ta zagayo don haka babu zakka cikin bayi babu zakka cikin dawakai wa fi lafazin awani lafazi illa zakatal fitri fi raqiqi sai zakkan fiddakai a cikin bayi kawai wato in kana da bayi kaman guda 10 shekara in ta zagayo ba za ka yi lissafi ka fitar da zakkansu ba amma idan an yi azumi kuma dole ka fitar musu da zakkan fiddakai abinda ake nufi kenan sai dai wannan lafazi Imam Muslim ne kawai ya fitar da Imam Abu Dauda Imam Al-Bukhari bai da wannan lafazi na karshe kun san sharadin mai wannan littafi hadisin da Imam Al-Bukhari da Imam Muslim suka ruwaito shine na'am sai hadisi na gaba akwai sauran lokaci ko da ya nabi Hurairah ta radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الرخاذ القمص الجبار الهدر الذي لا شيء فيه والعجماء الدابة وانا حديثي شمال ابو كريراني الله شكار الدادشي يتي النبي ياتي العجماء جبار دابة ابن تيبان ذاني باب كساس باب كساس abinda dabba ta yi banza ne babu kisasi saboda haka mutum ne yana da saniyansa ya zo ya ajiye ta a kofar gida da ya ajiye saniyansa a kofar gida shikenan kai kuma sai ka zo kana ganin ruwa ya yi mata nisa sai ka ce bari ka ɗauko ruwan nan ka kawo mata kana kawo mata sai ta ɗauke ka da ƙaho ta nuna a sama ta kwaɗa ka ta taka ka mai yiwuwa ka suma ka mutu to kawai an samu tsautsayi mai ba za kama wannan mai saniyan ba saboda dabba ce kai ma waye ce kaje ka gyara mata mai saniya ya zo da saniyansa sai kuka hadu da shi a hanya za ku yi kiliya abinda ya kamata shine ka ja ka bashi waje musamman ya riga ka shiga hanya kai sai baka ja ba da yazo kawai sai saniya ta huda ka sai da tamanna ka da bango sai ka mutu to a harshen da zamu fada wanda kawai da yake babu dadi shine ka mutu banza shine jubaru ba wani kisasi sai dai kawai kai sa'a mai saniya yazo wajen jana'izan kai halatta ya maka addu'a shikenan mutumin da yake da jakinsa kai baka sani ba ashe jaki ne kawai kana baya baya jaki da yaji ka ta baya baya kawai sai ya make ka in ka fadi ka mutu mai jaki baya da haƙi kuma in an je lahira ba za a yi hisabi tsakaninka da jaki ba zakara ne kana koransa yana abin nan kana koransa kawai da ya tsalle sai ya cakko ka kasan zakarun da haka suke banda na zamani banda zakarun yanzu zakara kawai ya yi tsalle sai ya cike ka kawai sai a ido-ido ya tsiyaye suke nan in ka yi sa'a mai zakaran ya baka kyauta ka yi jinya amma duk mutumin da yake da dabba fitinanniya ya yi sakaci wajen kare wannan dabba fitinanniya da kangeta ta je ta yi barna na kisa ko ta zubar da jinin wani ko ta yi barnan wani abu to shi zai biya wannan ita ce ka'ida amma ba haka ba abinda dabba ta yi babu mazala babu kisasi walbi'ir jubaru haka ma rijiya duk mutumin da ka zo kuka yi jinga da shi ya tona rijiya sai da ya fa da yake tona rijiyan ya shiga can ciki sai rijiyan ta rifsa ya mutu to sai a fitar da shi a yi masa sallah kawai sau tsayi amma ba abin da za ka yi sai dai malamai sun ce idan ka tabbatar kasan wajen ba kyau ko rijiyan da za a yi ya san akwai matsala don akwai rijiyoyin da ake samun macizai masu fitina baka faɗa ba sai da ya shiga maciji ya sare shi ya gagara fitowa ya mutu to sai ka biya diyyansa diyya ko miliyan 200 ne yi gwargwadon ɓarnan da aka samu gwargwadon abin da za ka biya mutanen da suke tone sakawe da masu chamba ka tone sakawe a inda bai dace ba ko inda mutane suke zirga-zirga baka sa alama ba in ka sa alama mutum ya bi kan sakawe sai ya fada ciki ya mutu ko ya kamu da raunuka baka da laifi a shari'ance amma idan baka sa alama ba kuma sakawe din ba yi shi mai kyau ba wani ya zo ya hau ya fada ciki in ya mutu za ka biya diyya miliyan 200 in kuma rauni ya yi ko karyewa ko menene gwargwadon lahanin da aka masa gwargwadon abinda za ka biya shi domin saboda sakawe din naka ne ba magana rijiya ne kawai ke yi ba yasa hatsari ne mutum ya zo ya tone rami ko da filinka ne ba tone rami ya kamata ka yi ba in ka je ka nemi wanda suka san ka'idan abu ba ka so a bi filinka ko me to akwai alaman da ake so ka sa in ka sa alama shikenan mutane ba za su yi ba amma in ka tone rami a inda mutane suke yawan bi wani ya zo ya halaka to sai ka biya diyyansa ina fatan gani wannan kenan sannan kuma wal ma'dinu jubarun ma'adini ma jubari ne wannan ya shafi masu kamfanoni kun san mutanen da idan mutum ya samu wani waje ya yanke kawai sai a ba shi ya ta tono ina ganin kowa a ƙasar nan ma ana samu zamfar da ina ne da toro an samu waɗansu abubuwa masu muhimmanci sai an tono don an yanka maka waje ko ka saya don kai dace ana samun waɗannan duwatsun sai ka sa mutane su shiga rami suna tono kai ka riga ka sayi wajen kamar miliyan 10 sai ka samu masu tono don kai sa'a a cikin wannan abinda za a yi ta tonewa ana tone kasa din kai kuma kana zaune a wajen don za ka iya samun Allah ya buɗa maka za ka iya samun na miliyan 100 za ka biya ma'aikata da komai waje kawai miliyan 10 ɗan kankanin waje to ana ta tono rami ya yi zurfi waɗansu sun shiga ciki sai ramin ya ritsa da su gaba ɗaya dutun da ka'ida ne na aikin kwadago na menene ba za ka biya diyya ba amma kaga yanzu akwai insurance amma tsarin musulunci tunda shi ya kawo kansa za ka biya ki aikinsa ba za ka biya diyya ba yasa ma'aikacinka in dai ba sakaci kai ba ma'aikacinka duk wanda ka ɗauke shi aiki tunda kana biyansa albashi kana biyansa abin nan a wannan aiki din babu sakacinka sai ya yi sanadiyyar mutuwansa accidentally to ba za ka biya diyya ba amma in akwai gangancinka kuma za ka biya diyya wannan shi ne wa fi rikazi al-kumus wannan shi ne mahallin shahid namu rikazi zakkansa ɗaya bisa biyan ne a da ne ake samu shi yasa yanzu ba a cika samu ba menene rikazi shi ne difnul jahiliya mutanen da idan mutum ya samu kuɗi yana da dinare da azurfa yana da dinare real dinare in ya ga zai zamo masa fitina ko bayi da kowa sai ya je ya samu wani waje sai ya tone sai ya saka mutanen jahiliya da yawa sun yi haka sai ya tone wani waje sai ya saka to in ka samu irin wannan kaga alama na jahiliya ne saboda ba za ka gane na kowaye ba to musulunci ya ce tsintuwa ce ta halal Allah ya baka amma shi babu maganar nisafi komi yawansa komi karancinsa za ka kasa kashi biyar ka ɗauki kashi ɗaya ka ba da Allah sadaka saboda Allah saboda ba wayonka ba ne mafiya yawa masu kaftun filaye a da cancan sun samu irin wannan in aka samu tukunya to akan sa ido sai dai ya hankali wani lokaci tukwanen za kawai zaka samu wani magani ne ba ko wani maganin da ake in akai wanka da shi aka yi wannan haka ne ko Malam Ali yawa tarkacin maganin sai a sa a tukunya in aka sa a tukunya sai a rufe sai a ji tone rami sai a ji sa to karkaje ka tono tukunya kana ce da Allah ya kira ɗan sanda a kira menene saboda ka dauka ko dukiya ce a kai hankali musamman ma a yanzu wato misali mafi sauki kaman yanzu a ce mutum ne yana da dukiya yana da kuɗi ya kai naira miliyan 10 kawai kuɗin ya dame shi ya rasa yadda zai sai je tone rami sai ya sa naira miliyan 10 kai kuma Allah ya sa sai ka sai wannan fili da ka sai wannan fili sai ka zo za a yi maka aiki da ka zo za a yi maka aiki shikenan kawai da aka zo aka tone sai aka samu akwati a aka bude kawai sai ga naira miliyan 10 aka dudduba miliyan 10 nan nawa ne ne su ma wanda suka sayar maka fili wane ne ya sayar musu wane ne shi wancan din ma ya mutu ma ko ya ma far gari ba a san ina yake ba to Allah ya baka miliyan 10 halak malak dinka wanda shi ake kiran sa rikazi divide by 5 sai a dauki 1 shine zakka amma kun ga dukiya muka ce divide by 40 saboda akwai wahala wannan ko babu wahala ina fata an gane amma fa da bambanci da tsintuwa yanzu idan ka sayi gida kawai na zo ina da gida a nan azare sai na ce to Alhaji Aminu ka sayi wannan gida sai ka saya sai ka zo ka ce bari a rusa a sake abin nan kawai sai ka zo ka samu kuɗi miliyan 10 a cikin abin nan to dole ka same ni ba ka same ni ban mun je lahira tunda ni na fara mallakan gidan kaga zan dan yi wani rikici tukuna in je kai wannan ai kuɗin nawa ne kawai in yi mutsitsi in yi so daga bayan ta istighfari Allah ya kyauta to in dai irin wannan ne yanzu akwai wato sanin komai a fili in ka sayi fili a garin nan ko ka sayi gida a garin nan in aka zo dogon bincike za a samu asalin mai filin asalin mai gidan to duk abinda aka samu tsintuwa ne sanarwa ake yi ce tsintuwa ba a ce inda za ka ci tsintuwa shi ne an ta sanarwa kawai a gidansa ya ka samu wani tsohon kango ne ga shi kaza mai yiwa fada ne ma suka sayar maka sun ce na wani fayawan sarki ne tuntunin ya riga ya mutu bayi da kowa aka sayar maka kawai da ka je ka tono sai ga miliyan goma cur to sai ka yi shuru kar ka fada wa fada sai ka kama cikiya da hikima in ba a samu mai shi ba Allah ya baka kyautar miliyan 10 dama haka ne domin tsintuwa idan aka yi ba a samu mai tsintuwan ba to wanda ya tsintuwan shi zai yi amfani da shi sai dai masabar malikiya sun ce duk ran da mai abin ya bullo dama yana bullowa sai aka ce ai Alhaji Aminu yana ta sanarwar cewa kaza haka ne to shikenan bayan shekara 10 kai ka riga ka murkusa miliyan 10 shikenan sai ka ji ana maka sallama ai ga asalin mai wajen ya ce miliyan 10 nan nasa ne wallahi ya manta inda ya bitsi ne amma nasa ne wannan kenan to don haka rikazi akwai zakka a cikin rikazi aljubaru alhadru alladhi la shay'a fi aljubar shine abin da yake babu komai a kansa wal ajma' adabba dabban da bata magana mun yi bayani a baya sai hadisi na gaba an abi hurairah radiyallahu anhu kala ko lokaci yayi abu ku gwada mini lokaci ba to har mun yi kari to tsora minti 10 amma ina ganin kamar mun fara karfe da minti 50 ne wahai ce ayi awa 1 da rabi haka muka yi awa 1 da rabi okay to tun da dai yau dai an yi abin na amma awa 1 ne karatu yawwa tun da ina yin karatu sau biyu kun ga na sati idan na yi nakan biya na satin da ban zo ba hadisin Abu Huraira Allah shi kare yadda da shi
بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرا على الصدقة فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله تعالى وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أدراءه وأعتاده في سبيل الله وأما العباس فهي علي ومثلها ثم قال يا عمر أما شعرت أم أن عم الرجل سنو أبي
wannan hadisi wadansu mutane guda uku ne annabi ya nada a jiya karbo zakka sai aka zo aka ce ma annabi sun hana zakka take kuma hadda babban sa Abbas bin Abdul Muttalib take kuma hadda Khalid bin al-Walid wanda jarumi ne jagora take kuma akwai wani bawan Allah da yake kiransa Ibn Jamil aka ce waɗannan uku sun hana zakka kuma wanda aka tura ya karbo zakkai shine Umar dan Khattab shi ma ba mai sassauci bane amma kawai suka share shi shine ya kawo karantsu wajen annabi ya fada shine darasin mu na gobe insha Allah ta'ala abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.